Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalon da kuma niyya muryar arewa ko VOA Africa zango na 102.5 ana kuma iya kama mu a Alfa Radio dake birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare assalamu alaikum alheri Grace Abdice tare da Hafsat Muhammad Maina daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na rana a yau 2 ga watan Yuli. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Shugabannin kasashen Afrika 30 na ci gaba da taron su na kwanaki 2 da suka soma kasar Murtaniya. Hukumomin kasar Mali na can suna bin diddigin harin da aka kai jiya Lahadi.
Kanin labaran kenan. Sojoji 10 sun rasa rayukansu waɗansu hudu kuma suka bace a wani harin ta'addanci da aka kai a sansanin sojoji a Jamhuriyar Niger. Muna da rahoto bayan labarai. Sakwatar rundunar 'yan sandan Najeriya ta musanta cewa jami'anta sun gudanar da zanga-zanga neman hakkin su a garin Maiduguri, sai dai rundunar 'yan sanda a jihar Borno ta tabbatar da wannan zanga-zanga yayin da jami'an 'yan sanda kuma suka bayyana abin da ma ya kai su daukar wannan matakin. Za mu kuma yi nazari a kan shirin gwamnatin tarayyar Najeriya na kasafta kimanin naira biliyan 115 da aka maido na kuɗin marigayi a Abacha da yawa wura da masu kula da lamura suke ganin raunin matakin da gwamnatin ke shirin ɗauka.
Amma yawa da wanda aka ce sun sata kuɗin su ya fi alkhairi ne a ra'ayina.
Abubakar Umar.
Duk dai wani ya ji ga wani kuɗin koda sun fito to kuɗin nan fa gaskiya ba lalle ne su isa harin talakawa ba. Ina da shakku akan haka. Saboda an dade ana dub da ruwa ƙasa tana shanyewa.
Yusuf Harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar dan Adam sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da su masu saurare kuke aiko mana ta hanyar email amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Shugabannin kasashen Afrika 30 na ci gaba da taron su na kwanaki 2 da suka soma a kasar Murtaniya inda suke kokarin tunkarar matsaloli da dama dake addabar nahiyar ciki har da matsalar cin hanci da maganar tsaro da kuma wahalhalun da jama'a kan afka cikin su a sanadin tashi-tashin hankula. A jawabin sa na bude taron a jiya Lahadi mai masaukin shugaban kasar Murtaniya Muhammad Ould Abdul Aziz yayi wata kurorin sa kashedi game da sakaci akan harkar tsaro a daidai lokacin da ake bada rahoton cewa an kashe wasu mutane farar hula hudu a wani harin da aka kaiwa wata bataliyar sojan Faransa dake aiki a kasar Mali. Haka kuma shugaban ya gaya musu cewa idan ba su jawo matsalar cin hanci da rashin burki ba zai yi wuya Afrika ta samu ci gaba a fuskar tattalin arziki. Sauran batutuwa da ake sa ran shugabannin na Afrika za su taba a lokacin taron kolin nasu za su hada da kokarin sulhun ta rikitan siyasa dake afkuwa a Sudan ta kudu da kuma sulhun da ake fatar gani an samu tsakanin Ethiopia da Eritrea. Akwai kuma maganar zabuka masu zuwa da za a yi a kasashen Mali, Kamaru, Congo Kinshasa da kuma Zimbabwe. A halin yanzu kuma hukumomin kasar ta Mali na can suna bin diddigin harin da aka kai jiya Lahadi akan wata tawagar sojan Faransa masu sintiri a kasar ta Mali inda har mutane hudu suka rasa rayukansu. Ma'aikatar tsaro ta Mali ta tabbatar da cewa ko bayan waɗanda aka kashe har ila yau an raunata wasu kamar 20 ciki har da sojan Faransa guda 8. Rundunar sojan Faransa ta tabbatar da cewa ba a kashe mata soja ko ɗaya ba lokacin da aka ta da bom daga cikin wata mota a garin Gao. Har yanzu dai ba wata kungiyar da ta dauki alhakin kai farmakin wanda ya faru kwanaki kalilan bayan da wasu 'yan jihadin Islama suka afkawa helikwatar sojan tabace na kasashen Afrika dake Bamako inda nan ne ma mutane 6 suka rasa rayukansu. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake kare hukumar nan ta ICE da aka baiwa aikin tabbatar da ana aiki da dokokin kayyade cike da fice wacce kuma ƴan jam'iyyar adawa ta Democrats ke kiran cewa a soke ta. A cikin ɗaya daga cikin rubuce-rubucen da yayi kan shafin sa na Twitter a ƙarshen makon da aka baro, shugaban ya zargi ƴan Democrats da cewa suna son a wargaza hukumar ta ICE ne kawai don ba sa son a rinka tsare kan iyakokin Amurka. Dubban mutanen Amurka sun wani jiya suna ta gudanar da manyan tarukan zanga-zanga a garuruwa da biranen ƙasar masu yawa don nuna adawa akan matakin da gwamnatin ta Amurka ke ɗauka game da sha'anin shige da ficen baƙi, da kuma musamman don neman a haɗa iyalai da ƴaƴansu a yayin da suke tsallakowa kan iyakar Amurka da Mexico. To, labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yau Litinin aka fara sabon zagayen yi wa jama'a allurar rigakafin cutar shan inna, wato polio, a ƙasar Afghanistan, inda ake cikin damuwa cewa mai yiwuwa ne mayakan 'yan tawaye ka iya hana dubban yara samun allurar. A lokacin wannan yaƙuwar da ta kwanaki biyar, jami'ai sun ce jami'ai 52,000 masu allurar rigakafi ne za su yi allurar ga yara miliyan 6.4 waɗanda ke ƙasa da shekaru 5 a larduna 27 daga cikin larduna 34 na ƙasar. Hukumomin kiwon lafiya Afghanistan sun ba da rahoton cewa mutane 9 suka kamu da cutar ta shan inna a cikin shekarar nan a ƙasar, wanda shine jimlar mutane mafi yawa da suka kamu da cutar a duk faɗin duniya. An kashe wani magajin gari a ƙasar Philippines wanda yayi ƙaurin suna saboda yadda yake yawan fitowa da mutanen da ake zargin suna sayar da muggan ƙwayoyi a bayyana jama'a yana tona musu asiri. An bindige shi har lahira ne a wajen wata hidima da ake gudanarwa.
Hafsat Muhammad Maina ta karanto labaran duniya. To, bari mu bude taskar hotunan namu a jamhuriyar Niger, inda aka kai wani hari a barikin sojoji da ke Difa da ya janyo asarar rayukan jami'an tsaro 10, waɗansu 4 kuma suka bace, kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin Musulmi Mummuni Barma ya aiko mana.
Bayanai daga yankin Difa na cewa a tsakiyar daren Asabar wayewar Lahadi ne wasu mutanen da suka zo akan raƙuma suka afkawa barikin sojan Blabrin, wani ƙauyen da ke a tazarar kilomita 45 gabasin gingimi, birni mafi girma kusa da iyakar Nijar da Chadi. Wata majiya ta bayyana cewa tun a wajejen karfe 1 na daren Asabar ne aka fara kafsawa tsakanin waɗannan mahara da askarawan Nijar har zuwa karfe 4 na asuba, lamarin da ya sanadiyar mutuwar sojan ƙasar Nijar akalla 10, yayin da wasu 3 suka ji rauni, sai wasu 4 da suka yi ɓatan dabo. Kafin su arce, maharan da ake kyautata zaton mayakan Boko Haram ne sun kwashi ganima, sannan suka cinna wasu motoci wuta, in ji wannan majiya. Kakakin rundunar mayakan Nijar Kanal Ture ya tabbatarwa muryar Amurka faruwar wannan al'amari, haka kuma ya gaskanta sahihancin waɗannan alƙaluma, amma ya musanta cewa an kwashi ganima a yayin wannan gumurzu. Tuni aka bi sawun waɗannan 'yan bindiga, sai dai rashin hanyoyin ratsawa ta cikin tafkin Chadi a wannan lokaci da ake samun safkar ruwan damana ya sa maharan suka sha zuwa neman malaba. Ya zuwa yanzu kura ta lafa, yayin da jama'ar ƙauyen Blabrin da makwabta suka shiga cikin halin zaman ɗarɗar. Wannan hari na barikin sojan Blabrin na zuwa ne a wani lokacin da ake cika shekara guda da sace mata da yara kimanin 39 a garin Ngalewa na yankin Difa, abinda ke nufin da sauran aiki a gaban rundunar haɗin gwiwar ƙasashen tafkin Chadi, wacce ta sha shelar karya lagon ƙungiyar Boko Haram. Kamar yadda a ɗaya ɓangare aka shiga cikin halin zulumi a arewacin Mali, bayan da aka kai hari wa cibiyar rundunar haɗin gwiwar Jeseng Sahel a garin Gawo a jiya Lahadi, a wani lokacin da shugabannin ƙasashe mambobin ƙungiyar ke sa ran amfani da taron ƙungiyar AU da ke gudana a birnin Nouakchott don tantauna hanyoyin samar da kuɗaɗen tafiyar da ayyukan wannan runduna. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.
La ilaha illallah Muhammadu rasulillahi.
To sai kuma jihar Borno Najeriya inda ƴan sandan kwantar da tarzoma suka gudanar da wata zanga-zanga sakamakon gaza biyan su albashin su tun da aka shiga wannan shekarar kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin Haruna Dauda Biyu ya hada mana.
Mafi yawan waɗannan ƴan sandan kwantar da tarzoma dai an kawo su ne daga wasu jihohin daban-daban da suke gudanar da aiki kafira da kafira da rundunar sojan Najeriya wajen yaƙi da ƴan ƙungiyar Boko Haram. Na kuma samu damar zartawa da wasu daga cikin jami'an ƴan sandan ta waya wanda suka tabbatar min dalilansu na wannan zanga-zangan kamar haka.
Akan Allahu salamu ne.
Wata nawa?
Tun January.
Murku ƴan sandan da bai naka kawo ku da kuke complain akan rashin allowance.
Gaskiya din Najeriya da kowane jiha.
Yanzu na fahimci ka duk wannan zanga-zanga da kuke yi duka Najeriya ne ko kuma ku
ƴan
Borno ne kaɗai?
A na Najeriya ne mobile ne gaba daya.
Zanga-zanga na ba za ku aiki bane ko menene? Na ji an ce ana jin ƙarin karɓi al'umma inda kuke.
Eh, akan allowance namu ne saboda ba za mu fita aiki ba. Kan biya mu kuɗin.
Ki ba gani kamar zai zama sabon abu a ce ku ƴan sanda kuna zanga-zanga a shahar ba za ku yi aiki ba. Ba gani kamar za ku jefa ƙasa cikin wani ruɗani.
Sauran ƴan wayanmu ana biyan su, mu ne ba a biya, ana biyan kamar wanda suke goza. Wanda suke tare da sojoji.
Na fahimci ka kamar ku an kawo ku dama an ajiye ku a headquarters ne saboda za a raba ku zuwa wasu wurare.
Yawa ne saboda rikicin nan da ake raba ku a raba ne ake kama su shi kawai.
To ku ba a biyan ku amma ana biyan sauran ƴan uwanku.
Ana biyan wasu kamar wanda suke training school da kuma wanda aka tura su goza. Amma sauran bayan su ba a biyan mutane.
Kamar tun January ne ba a biya ku ba.
Daga January up to now ba.
So yanzu kamar akwai wani jami'an sanda babba da yazo kamar ya yi muku magana game da wannan abu?
Babu mai sanda
ba. To akwai dama da farko kun yi complain ne kamar kun rubuta su shugabannin ku cewa ga matsaloli?
Ba mu rubuta ba, dan wani sa'i muna musu magana za su ce mana a satin nan za a biyo insha Allah, satin nan za a biyo insha Allah.
To da Allah akwai wani dan sanda jami'in dan sanda kusa da kai gabani ina so mu yi magana da shi. Hello my brother, how are you? Yawa, na ce yanzu wani hali kuke ciki a gaban headquarters, na ji an ce kuna nan kuna zanga-zanga ko? Wanda dalili ne ya sa ku yin zanga-zanga din?
To muna zo mu gane a kan kuɗin da ba biya mu ba, wata shida kenan.
Wata shida ba. Yanzu an shiga wata bakwai ba biya ku ba. Albashi ne kuma allowance ne.
Allowance.
Ku daga ina aka kawo ku?
Ai dukkan ma an kwashi mu dubun-dubun-dubun. Dukkan ɗin squadron.
Okay, daga wurare daban-daban aka kawo ku?
Dukkan Najeriya tun wurin ne kasu mu baya na Najeriya muna nan Maiduguri nan.
Okay, dukkan mobile na Najeriya kuna nan a Maiduguri. Ku za ku kai kamar ku nawa ne yawan ku?
Allah zamu wara 10,000.
Za ku kai 10,000 ko?
Ne zamu fashi ma zamu wuce ma.
To an ce
ne wara kenan.
An ce kamar kun tare hanya ba abin hanya, me yasa ku tare hanya?
To ai ana so a san dirilin ma, me ya faru ba ya ba ana so ku yi ci magana ku na to sadda ya rage har rijin masu kudi wai ne har ke kuda ba mu kudin mu. Ko an san kenan.
Kwamishinan ƴan sandan jihar Borno, Mr. Demia Chukwu, ya tabbatar da aukuwar wannan zanga-zanga, wanda kuma ya ce wannan lamari ya auku ne saboda rashin sa hannu kan kasafin kuɗin bana, sai dai bai ƙarin haske game da wasu matakai da ya ce za su ɗauka ba. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To daga zanga-zangan ƴan sandan kuma sai harkokin shari'a, inda ɗazu wata kotu da ke birnin tarayya Abuja ta sake ba da belin tsohon mai ba shugaban ƙasa shawarwari kan harkokin tsaro Kanar Sambo da Suki. Wakilin Hassan Maina Kaina na da ci gaban rahoton.
Cikin hukuncin da ta share awa ɗaya tana karantowa ɗazu da rana, mai shari'a Ijeoma Ojukwu ta babbar kotun tarayya da ke nan Abuja ta bada belin tsohon mai bada shawara ga shugaban kasa kan sha'anin tsaro Kanar Sambo da Suki akan naira miliyan 200 da kuma samun mai tsaya masa wanda ya kasance ma'aikacin gwamnati da bai gaza matakin albashi na 16 ba. Kana a samu wani babban mutum wanda ke da malakar kadara a nan Abuja. Mai shari'a Ijeoma Ojukwu, wacce ta nuna ɓacin ranta kwarai da gaske bisa yadda aka yi ta bada belin Kanar Sambo da Suki, amma gwamnatin Najeriya ta ki bin umarnin kotu. Kotun ta yi watsi da ikirarin gwamnatin Najeriya cewar ana ba shi kariya ne a wani wuri na musamman mai cike da tsaro saboda an sami makamai a gidansa. Mai shari'a Ojukwu kazalika ta kuma yi watsi da ƙarin hanzarin da gwamnatin Najeriya ta bayar cewar ana kuma ci gaba da tsare Kanar Sambo da Suki saboda akwai kuma ƙarin wasu tuhume-tuhume da ake masa. Barista Ahmed Raji shine lauyan da ke kare Kanar Sambo da Sukin.
Zaho that the federal government of Nigeria will comply with the latest order of the court.
Muna fatan gwamnatin Nigeria za ta mutunta hukuncin wannan kotu na baya-bayan nan, inda ta bada bailin sa. Ina kira ga gwamnatin tarayyar ta zamanto mai girma hukunci da kuma umarnin kotu. Su ma iyalan kanar Samba da Sukin sun mana bayanin yadda suka ji da wannan hukunci na baya-bayan nan. Senator Umaru Dahir Tambuwal shike magana da yawun iyalan na kanar da Suki.
Saboda duk a duba dai dalilan da sun ka fada na kare shi, sun kawo duk wannan dalilai, sun fadi wannan sharuɗa baki daya, amma duk kotun nan ta jifa da wannan magana. Wato da kotu maga ta ƙasa ta tabbatar da lalle magana akwai ta, na cewa dole ba su bi ƙa'ida ba, kuma sun tuna ba umurni idan babu ƙa'ida na bin bin umurnin kotu to ƙasa ta zama wani abu daban. To akan haka muna fata a gwamnati ya ce Allahu za ta yi amfani da wannan takaranta ta yi ikirari akan ikirarin take na cewa tana bin doka na abi hukuncin da anka na cewa suke a bada shi gari na suke shi.
Kokarin da muka yi don jin bangaren gwamnatin Najeriya abin bai nasara ba. A badai kotuna daban-daban har da kotun Afrika ta yamma sun yanke hukuncin bada belin kadar Samba da Suki, amma gwamnatin Najeriya ta yi mursisi ta ki bin wannan umarnin kotuna. Yanzu dai abin jira a gani shine shin ko gwamnatin za ta bi wannan umarnin kotu na baya-bayan nan. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To bari mu rufe taskar hotunan namu da batun shirin gwamnatin tarayyar Najeriya na raba kuɗin da aka kwato daga bankunan ajiyar tsohon shugaban Najeriya Sani Abacha gida-gida, abinda masu kula da lamura suke cewa raguwar dabara ce. Ga rahoton da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri hada mana kan wannan batu.
Kini dai gwamnatin ta aina wannan wata na Yuli a matsayin lokacin fara aiwatar da wannan tsari wanda matalauta 302 a 19 daga cikin jihohi 36 na kasar za su ci gajiyar sa.
Sunana Musa Lawa. Ai ni wannan zance abin da nake gani kamar shi race gwamnati take.
Kamar ni din nan yanzu dai kaga a wahalan nake. To kaga ko da za da gaske ne abin da aka faɗa to zan yi murna. To amma na san ba gaske bane shi race. Amma yawa da wanda aka ce sun sata kuɗin su yafi alkhairi ni a ra'ayina.
Abubakar Umar.
Dudai wani ya ziga wani kuɗin koda sun fito to kuɗin nan fa gaskiya ba lalle ne su isa hannun talakawa ba. Ina da shakku akan haka. Saboda an dade ana dubda ruwa ƙasa tana shanyewa.
Wasu ƴan Najeriya kenan suke tsokaci game da wannan batu. Ko me ƙwararru ke faɗi akan lamarin? Dr. Laula Habib Yahaya, masanin tattalin arziki ne a nan Kano.
In ka auna yawan talaucin da ƙasar take ciki, muna da mutane kusan miliyan 140. A cikin miliyan 140 din nan akwai abin da ake kira poverty line, wato rijiyar talauci. Kusan kashi 80 sun fada wannan rijiyar. A cikin mutum kusan sama da miliyan 80, idan ka ɗebi mutum miliyan 1 ma ka rage musu talauci, ba za a ji shi a ƙasar an rage talauci ba. Misali abin da zan ci shine ka samu drum na ruwa ka tafasa shi da lifton ka dauki cokali ɗaya na sigari ka zuba, ka zuba sukari, amma babu wanda zai ce ka zuba don in ka ɗanɗana ma ba za ka ji shi ba. Saboda haka a manhaja ta haɓaka tattalin arzikin ƙasa, misali za ka iya ɗaukan ɓangare ɗaya ma ka ce misali ɓangaren lafiya, a samu ƙaton asibiti da mutanen talakawa suka fi amfani da shi. Misali in ka zo Kano ka ce asibitin Murtala, ka ajiye dala miliyan 10 ka zuba a wannan asibiti, to sai sun fi jinsa fiye da wannan 2500 ɗin, kuma mai ɗorewa ne gaba ɗaya. Gwamnati ba ta iya ɗorewa da bada kuɗi kurum ba tare da wani aiki ba.
Yanzu haka dai ƙungiyoyin tabbatar da shugabanci na gari a Najeriya na kushe wannan aniya ta gwamnatin tarayyar Najeriya. Cikin wata sanarwa a jiya Lahadi, kungiyar Seraf da mataimakin daraktan ta Timothy Adewale ta ce tsarin ba zai haifar da wani alfanu ga matalautan kasar ba, da aka ce za a zakulo domin cin gajiyar kuɗaɗen ba, don haka kamata ya yi gwamnatin Najeriya ta sake tunani. Ita ma dai kungiyar CISLAC ta soki wannan yunkuri na gwamnatin tarayyar Najeriya, tana mai bayyana shakku game da fa'idar sa ga rayuwar talakan ƙasa. Kamar Nura Iroma Aji, jami'in kungiyar ne.
Bayan za ka sabo cewa an daure kudin Abacha ba, ba wannan gwamnatin ba ne, Obasanjo ya yi, Jonathan ya yi, da kuma wannan gwamnatin ma ta na yi. Abacha ne kare kawai, ina sauran suke, ina ma kuma abubuwan da aka ce an karbo daga hannun mutanen da suka je suka kai kansu, ina kuɗaɗen suke, ina trillions of naira da aka ce kace EFCC tun da ta zo ta iya kawo su tun lokacin lamur da aka yi wannan magana. ina suke na kudaden da suke bugawa EFCC yanar gizo gizo adireshin yanar gizo gizo na EFCC cewa an tattaro su ina ake kai su
magani annan Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan filan mukula da su.
To waɗannan na daga cikin tambayoyin da muke buƙata amsa daga gare ku idan muka dawo a shirinmu na dare. Wace hanya kuke gani ya kamata a kasafta kuɗin nan da zai zama da amfani ga talakawan Najeriya? Sai ku kasance tare da mu a shirinmu na dare domin ba da gudunmuwar ku. Yanzu ga harin dai da shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na asariyar Litinin, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau za mu daura daga inda muka dasa aya a makon jiya. Idan har ba ku manta ba, muna tattaunawa da tsohon malami kuma masani a fannin ilimi a Najeriya, wanda a yanzu kuma yake wakiltar al'umma a majalisar dattawa ta Najeriya, Sanata Yahya Abdullahi, mai wakiltar jihar Kebbi ta Arewa. Ya jaddada cewar tsare-tsaren da ake bi wajen zartarwa a ɓangaren ilimi na da naƙasu, don haka yake ba da wasu shawarwari da suka kamata a bi don farfaɗo da martabar ilimi a ɗaukacin Najeriya baki ɗaya.
Neman ilimi wajibi yake a gare mu ko a ina muke.
Yanzu ma kamar kace wannan kuma ilimi a gaggaba gaba yake, ba ya ga ruwa daga nan sai ka koma daga can, kuma har yanzu abun bai lalace ba. Don ga kamar mu da mai muna da yaya, ni tun lokacin da aka fara ni na hada yara na ko guda ba wanda ya taba zuwa makarantar waje, dukkan su nan suka yi makarantar su, kuma ba wanda ya taba faduwa waye, kuma suna zuwa kuma su ci su tayi university su tashi with good grades, the same university din da ake yi. Why? Because suna da foundation, ka gani? Saboda ka in an zo daga foundation ake farawa, in yaro suka zo suka zo sai a duba indication din nan tun daga inda ya taso ya zo har jami'a. Amma da ka zo ka ce za ka zo ka zauna a yi gyara a yi canji, ba ku kuɗin da za ka samu ilimi in baka gyara shi ba, ka ce za su yi tasiri, ba za su yi ba. To yanzu kamar ka zo ka ce jami'a, to an zo an ce jami'a ko wace jami'a ne suna da hostels na students da waye. Yanzu in ka zo ka ce musu to wadda hostel din da kuke da shi, da lokacin da muna yin university ko wanda ɗaki mutum biyu ne, yanzu za ka samu mutum takwas ko mutum goma ko mutum goma sha biyu a cikin ɗakin, wannan ɗakin da mutum biyu suke zama a da, ko sannan kowannen su bai ma biyan kuɗin abin nan, sai ka zo ka ce musu to yanzu ko wace university su zo su zauna su je su ba da kuɗin da ya kamata a yi, ko a sayar ma masu managing hostels din, sannan a yi amfani da kuɗin a building other hostels, sannan a yi ba university din kuɗin su zo su yi amfani da su in wajen teaching. Da hostel da har zuwa shi ne a yi samu nurse, they are living like pigs a cikin university din. You know, na yi member na visitation panel na University of Ibadan, na yi na Abuja, na yi mene, so I know what is there. Akwai student hostels wanda yi university da sauransu, akwai wanda kai kan kama in ka je sai ka kama hancin kari, ba toilet ɗaya wanda yake, they are living there like pigs. Amma da ka zo ka ce za a zo a zauna tsaye, a zo a zauna a yi hidda mene ne, a yi a new system where people can live like human beings, the same student union za a zo a zuri da su da jarida ana press conference ana zagin, only Nigeria da ke samun irin wannan rashin mutum. Saboda ka dole sai ka samu gwamnati da dole tsaya. Ni I like the courage of everybody, because it takes a person of courage, you know, to stand up for what he believes in. So in da za mu samu about 10-20 governors su zo su zauna su ce kai duk ko kuna so ko ba ku sai an yi, because a lot of the people wanda suke magana I'm not sincere. Okay, to ba ku so to a bar malaman primary haka nan ba su rubutu da karatu, bale har su koya ma yaran su rubutu da karatu a ba su haka nan, is that a way out?
To ina mafita kenan distinguished na wannan
mafita shine kawai mu zo mu tsaya tsakani da Allah mu gaya mu junan mu gaskiya. Wallahi muddin ba mu zo muka zauna muka gaya mu junan mu gaskiya ba, bata za mu yi duka, don mugun hanya ta mugun bata inda society gaba ɗaya zai bace shine hanyar ilimi. Kun ga dai yanzu abinda muke samu, yanzu duk wannan rigimar da muke samu da ƴan sara suka da ƴan waye da meye ne, a lot of them do half educated yara ne, drop out daga primary and secondary, sun fito ba aikin fari babu na baki, kuma ba discipline,
ba tarbiya babu sani ya kamata. And the more you continue in this direction, kada ka tahi haka wannan al'ura da menene haka abubuwa za su yi tahi su kare da barbarewa. Saboda haka dole sai mun dawo shugabanni da waye da sauransu har da malamai, malaman mu na addini da malaman makarantu da shugabanni da sauransu, dole sai an dawo, kowa ya dawo kan hankalin shi. Mu zauna a duba shi gaskiya wajen fannin ilimi ya kamata mu zo bai daya. Me yasa mu aikin ilimi, menene ya kamata mu yi? A duba wannan tsakani da Allah ko wace jiha. Kuma ko wace jiha ba inda ba a san wannan lalurar ba. Amma ba a bari waɗanda ya kamata a zo a zauna a tsaya a kudi gaskiya a zo a ce ga abin za a yi kuma a tsaya tsakani da Allah a yi shi. Amma don ka zo ka ce okay yau kashin ilimi mun kai mun sa kashin ilimi duk din baje da ka doka duka na zuwa ga ban kasa hanyar ilimi in ba gyara shi kai ba abin da zai samu.
Sai ga shi kuma kuna wani hubbasa na mayar da kulajojin ilimi zuwa ga jami'o'i. Ina
fa'idan wannan
do kaga yanzu duk olden gano su yare ganganta yanzu kaga ada system din da yake zaka zo tun daga primary school in aka yi jaraba na primary zuwa secondary school sai a ɗebe yara waɗanda suke da tsayi masu yin waɗanda za su zo su zauna masu irin za su blowing quickly sai a tura su cikin college masu ɗan kwakwalwa da waye waɗanda za su yi irin ko clerk ko kuma su moving forward sai a tura su secondary school wasu su fito su yi aiki as clerk in ba su ci ba wasu su zauna su wuce har jami'a da sauransu sannan su kuma waɗannan teachers ɗin da kana gama teachers college sai a kai ka kai teaching a primary school.
Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu da ci gaban wannan shirin. Yanzu kuma a madadin wakilar sashen Hausa na muryar Amurka a birnin tarayya Abuja, Madina Dauda, sai bakon namu Sanata Yahaya Abdullahi da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku. Sai mai bada umarni Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
A maza da mata don wazanni
a gaida Harande, sai rayoyin ku masu saurare.
Sakon farko ya ce hakika taron da shugabannin kasashen Afirka 30 suka yi a kasar Mauritania domin dakile abin da ya addabi nahiyar su hakan yayi kyau da fatan kulliya za ta biya kudin sabulu. Sako daga Alhaji Abbas mai trader bakin kasuwa. Sako na gaba yace Allah ya kawo mana karshen lakuma rayukan al'umma da kone musu garuruwa a jihar Zamfara. Sako daga M Baban Yusra Gusau. Sai kuma sako na gaba yace salam VOA Hausa, harin da wasu ƴan ta'adda suka kai a sansanin sojin jihar Difa abin tadda Allah wadai ne la'akari da yadda a kwanakin baya aka yi.
To gaida Hafsat Muhammad Maina da karanto kadan daga cikin ra'ayoyin ku. Hafsat dai bata yi nisa ba ga tanan da tishin muhimman kanin labarai.
To Grace a takaice, shugabannin kasashen Afirka 30 na ci gaba da taron su na kwanaki biyu da suka soma a kasar Mauritania inda suke kokarin tunkarar matsaloli da dama dake addaban nahiyar, ciki har da matsalar cin hanci da maganar tsaro da kuma wahalhalun da jama'a kan afka cikin su a sanadin tashi-tashin hankula. A halin yanzu kuma hukumomin kasar ta Mali na can suna bin diddigin harin da aka kai jiya Lahadi akan wata tawagar sojan Faransa masu sintiri a kasar ta Mali inda har mutane hudu suka rasa rayukansu. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake kare hukumar nan ta ICE da aka baiwa aikin tabbatar da ana aiki da dokokin kayyade shige da fice wacce kuma ƴan jam'iyyar adawa ta Democrats ke kiran cewa a soke ta. A cikin ɗaya daga cikin rubuce-rubucen da yayi kan shafin sa na Twitter a ƙarshen makon da aka baro, shugaban ya zargi ƴan Democrats da cewa suna son a wargaza hukumar ta ICE ne kawai dan ba sa son a rinka tsare kan iyakokin Amurka.
To a gaida Hafsat da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma da dare ku je mu da wani sabon shiri inda zamu so ra'ayoyinku kan hanyar da kuke gani ya kamata a kasafta sama da naira biliyan 115 da aka maida wa gwamnatin tarayyar Najeriya daga kudin da tsohon shugaban kasar Abacha ya wawura. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan waɗannan shirye-shirye da rahotanni da makali da muke gabatarwa a shafinmu na interviewwithhausa.com ko kuma muhawara a shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad.
Alheri ke muku, fata alheri da malama Jure da ma injiniyan mu. Yanzu zamu ba Daula da Safinatu dama domin gabatar da shirin matasa yau da gobe. Malamai, bismillah.